Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi mutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 8 ga watan Mayu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan haɗa kishiyoyi gida ɗaya.
Sai masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu, sannan za mu leƙa filin ƙwalamar mu.
To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Kuma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za ta gabatar da su.
Me sararar barkamu da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe. A zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar mu na yau da kullum. Bangaren mu na zamantakewa, a yau zamu yi magana ne akan haduwar mataye a gida daya, wato hada mata ko in ce kishiyoyi. Shin me amfanin sa kuma me illolin sa? Kuma menene dalilan da yasa mazan suke hada mata a halin yanzu, duba da yanda matan suke da zafin kishi ko nuna kiyayyansu a fili? A cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama Hawwa'u Yaqub, malama Khadija Abdullahi, malam Awwal Muddibo da kuma comrade Unuhu Umar, waɗanda za su tattauna akan wannan maudu'i namu. Malamai barka da zuwa. To zan fara da matan kasancewar su ake hadawa a cikin gida. Malama Hawwa'u, idan aka ce hadin mata a cikin gida, an hada kishiyoyi waɗanda suke auren mutum guda, shin kina ganin akwai amfanin yin haka, kuma waɗansu abubuwa ma suke iya janyowa in an hada?
To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato a gaskiya maganar hadin mata wuri guda, kafin mu kai ga ko akwai amfanin shi ko ba amfanin shi, a shari'ance ma mata ba a hada su gida ɗaya sai da yarda su. A shari'a, a musulunci, ba a hada mata wuri guda sai da amincewar su. Idan ba su amince ba ma ba a hada su. Kenan, tun daga nan ma ake samun waɗansu matsalolin tun daga farkon mahadar.
Wato an tilasta hadawa.
Yaƙina, ita wacce uwar gida tana zaune da ƴaƴanta, tana tunanin to yanzu za a kawo wata ma, in kika duba inda matsalolin za su fara, wata ma kila ɗakinta da take amfani da shi na yaranta, za a ce yaran nan za su tashi su dawo inda take.
A hada
a ce wancan ɗakin yaran shi za a dan yi expanding wani abu can gefe.
Za a dan buɗe a gyara.
Ta amarya. Kinga tun kafin amarya ta zo, an fara susa mata zuciyarta. Kila ƴaƴanta ana ganin suna da ɗaki, suna da can, kuma an dawo mata da su. Alhali a shari'ance ma ƴaƴa akwai shekarun da idan suka kai haramun ne a basu su ringa kwanciya tare. Raba wuraren kwanan su ake yi. Saboda haka kinga tun daga nan ake fara ɗauko wasu sosuwan damuwa da matsaloli. Tana zuwa, ƴaƴan uwar gida suna ganin ai ita wannan zuwanta ne ta takura su, daga ɗakin su can cikin walwala da zaman lafiya. Ita ma uwa tana ganin tana zaune lafiya da ƴaƴanta.
Ta baje.
Yawwa, kin gane? To idan ko tana da ra'ayi kuma ita ta yadda tana so, to tana iya bada naka ɗakin ma ɗaya kila ta takura, misali. To amma kila ba a nemi shawararta ba, ba ra'ayinta aka zo aka yi mata wannan hawan kawara, aka takura mata, kinga an fara samun matsala ma. tun daga wannan gurin sabanin da a ce ya shirya ma amarya nan za a mata za a kawo mata wata an mata dan kyautatawa ko a al'adan cama ana cewa an yi kayan fadakin shi ya an yi waye wasu kiga an mata gini mai kyau an yi waye su da kansu ƴan uwanta da abokan arziki za a ce a'a wani fa Allah ya halatta mai auren nan kuma iya kyautatawa ya kyautata niki saboda haka ki hakuri ki musu fatan alkhairi Allah ya sa abokan arziki
mun ai tunda ya kawo kayan dannan kirji
yawa ai ya niki kaza da kaza amma za ta wani yunkuri sai ta ga ɗan uwa da waye an danne ta ko ma ta za a ce ba ki da
ai ya riga danne
saboda ai ba ke ki ba Allah ne ya ce umarnin Allah ya bi kuma kyautatawa ya kiyaye haƙinki ni ne naki na damuwa ita ma can amarya an kai ta a sake tana jin kanta
ba ta mata ba haka
kafin randa mijin zai zo kokolwarta tana ƙara mata sacin kan yazo da me zan tarbe shi da kyautatawa so kin ga ana cewa wai kazantar da baka gani ba tsafta ce ko ma me aka yi da waye a can bata gani ba ina ga kaman hakan zai ƙara zaman lafiya akan hadawan sabanin da tana nan kila yau ta fito da wata kalar shiga da kila da uwar gidan ba ta iya yi saboda yara sun taso da waye ƴaƴa na ganin au baban ma ake ma wannan ai kaza da kaza sai kiga dan
turene
kai da wasu abubuwa kuma sane ma su ƙara shiga ciki
to malam malama Hawwa uta buge ko ina a ta maganan cewa ga fa halin da ake shiga idan an hada mata washin ko maza wani tunani ne yake sawa namiji ya ce bare ya hada iyalin saurayi da
assalamu alaikum jama'a alaikum assalamu warahmatullahi farko dai shi da ma gaskiya fi sabilillahi zamantakewar aure an yi shi ne tsakanin mace da namiji amma Allah ya fifita namiji akan mace amma kuma zahirin gaske san zuciya yakan sa ya dawo ya kaskanta shi namiji din ba
to
zahirin gaske san zuciya yana sa ya dawo ya kaskanta da yawan maza a yanzu muna yin aure sama da mace daya ba mu kai wannan haƙin da Allah ya ce mu kai ba
wato ba sauki na farko ba an karo wani
wani ma kawai kin fusa tashi ne a dan wani karamin lokaci zaki gana cewa ba ni kike wa haka ba zaki gatsiya kaga tun farko dama wacce zai kawo mata sunan ta kenan
to wato ba dan sunan haka yake ya ci haka kawo
zaki gatsiya ni baran sake ki ba amma zaki gatsiya
wato zai kawo ne zai cakura
ba to kaga tun da farko dama kuma tun a waje dama zaka dace ashe wacce za mu yi kishiya ashe wacce za mu yi kishiya saboda su ma ɗan gani da ido wato ba su ana bai cancanci a cewa ne zai yi aure ba ga damuwoyin da suke damunsa amma shi ta aure yake sai ka ana ta zuwa mata jaje tun kan akai tambaya amma kuma duk da haka za ka ga uwar wancan yadda za a kawo za su kunnan uwar shi mu su Allah suke a zo su su bai kai yadda su huta to ba su huta ba domin da karamar bazawara kwara babbar buduwa kalmar Bahaushe sannan maganar malama na hada su gida daya ko raba musu gida daya wannan gaskiya ne tsakani da Allah gaskiya ne akwai yanda adalci ya baka a daki a gida daya za ku zauna lafiya akwai kuma yanda rashin adalci zai haifar maka idan tana waccan anguwa tana waccan anguwa sai sun duna sun yi fada to ashe kaga lalacewar ta samu ne daga namiji
to
domin farko shine ya ginin
so kafin mu kawo maganar lalacewa me yake sawa me yake kawo wannan kudayin bar ku hada iyalin ku wuri daya
dalili na farko ne dama shine al'ada ce ma kusan nan ce miki da yawa waɗanda za su kamar yanda malama a yanzu ta yi magana a kayan addini ya yadda a nemi amincewar su a da su to da wani zai ji furucin ta a gidan rediyo zai dauke ta ma da wani matsayi ne saboda shi haka ya gina na a garin su
wato tun da ya ga ya taso ya ga shi al'ada ce
bai dauka
ba bai san akwai hurumin da mace take da
shi ya bayo mace damar ka nemi shawarinta wajen neman aure kari na biyu kuma kan nemi shawarar ki yaya za ku yi rayuwa da waccan mata kun ta zuta ba kuma wallahi addini ya ba ya mata wannan da yawan abubuwan da Allah ubangiji ya ba ya mata aka ba aka kwace aka tsoda kasa aka binne shi
to wato an koyi
eh zahirin gaske duk wanda yace ni ban ni da kudin da zan yi kama dakin haya to a can gurin ya tsallake dokar da Allah dora masa cewar na farko iya da sha'awa zai yi adalci iya da wadatar da a cikin mudinsa buhunsa in yi cire mudu biyu ba zai tunanin gurin mai zancewa kaga a shirin gurin dama Allah ya maka maganar wadata wajen karin aure idan har baka wadata wallahi Allah ya dora maka karin aure ba saboda ita mace idan ka zo da ita guda daya to sai dai in ba zana tare ba wata rana zan san guda biyu ita ma wata bata da haihuwa ba sai ka ga kana da ƴaƴa 15 kai kanka ba ka iya ci da kanka to waɗancan yaran da ka haifa ka haifar mu duniya fitina ne ba irin su ne ƴaƴan da ake cewa manzon Allah zai yi alfahari da ƴaƴan mu a ran da kiyama ta tsaya ba saboda tarbiyya annabi yake so tarbiyyar kuma tana kuma mace ba ta iya ba da tarbiyya sai an ba ta kulawa
madam comrade Nuhu a iya dalilan da kuke badawa waɗanne ne kake ganin su ne dalilai kwakwara waɗanda maza suke hada matansu gida daya su kishi.
Alhamdulillahi jama'a assalamu alaikum. Maza suna hada mata a gida ɗaya ne saboda dalilai da yawa. Wadanda dalilan nan ina iya cewa fa'idan su yafi rashin fa'idu tosi yawa. Da farko dai idan kana da mata biyu a gida ɗaya to gaskiya kaman kana tafiyar da gida ɗaya ne. Idan kana da mata biyu a gidaje biyu to kaman kana tafiyar da gidaje biyu ne. Kuma wannan zai shafi tattalin arzikinka. Za a dora tukwane biyu a gida biyu amma idan su biyu suna gida ɗaya ne tukunya ɗaya za a dora.
Ba lalle bane.
Ya danganta da yadda ka tarbiyyantar da su. Domin misali kana da mata ɗaya da ƴaƴa biyar sai ka je ka auro wata mata. To a yadda kuke mata kun san cewa abincin da za a dafa mata ɗaya da ƴaƴa biyar ɗin nan da kai to wannan ta shigo ko ba ƙara ko tarfi ba abincin nan zai ishe ku dukanku. Wannan kenan. Sa'annan dangane da maganan tattalin arziki so da yawa duk wanda kika ji an ce yana kuntace to kin san cewa dama garin ne ya kuntata shi. Idan Allah ya yi nufin mutum ba mai arziki bane ba mai yalwa bane ba zai iya kama wannan tana nan wannan tana nan ba to babu fa yadda zai yi sai dai ya hada su wuri daya. Wasu suna hada mata saboda babu abin raba su. Wasu a wajen da gida ɗaya suke ma ana ma wannan kamar yadda muka taso ko a da zaka ga a gida ɗaya ne amma gidajen da suke da hali zaka ga an ce sa san wance.
Wato ana da ɗan killacewa.
Ana killacewa. Amma in ka je gidan da ka tabbatar da cewa ba masu hali bane zaka gansu ma hada a falo ne. Wani ma zaka ga ga daki ne ga dakin wannan ga dakin wannan wata ma suke da falo ne aka hade ya zama to dakin wani duka takuruwa rashin hali ne. Wanda kuma yake da hali ya wuce maganar sasa da sasa zaka ga gida tagwayen gida ne ko uku ne ma ko hudu a ce ai wannan gidan wance ne wannan gidan wance ne wannan gidan wance ne duka matan wane ne. Wanda ya kai ya kawo ma zaka ga yana da gida a Abuja matar shi na Abuja yana da gida a Kano matar shi na Kano yana da gida a Lagos matar shi na Lagos. So duk wanda kika ga takuran rashin hali ne. Sannan babban fa'ida shine ta wajen tarbiyyan ƴaƴa su taso tare a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya babu rarrabuwan kawuna. A yayin da yara suke a cikin mata a cikin gida to ko matan ba su da lokacin yin hirar shedana ma da wasu maganganun shedana da zai nuna cewa suna da niyyar farraka maka yara. Amma idan ya zamanto waccan tana gidanta waccan tana gidanta ko magana ne ta kira baban yara bai dauka ba za ta fara korafi kun ga babanku ba kaza sai ta dinga yin wani ayyayi mai wadancan ƴan uwanku kaza ku biye muku kaza ba baya dawowa nan ranan da yake nan wajen ne sai ya ga daman dawowa amma idan yana can karfe 8 ya shiga nan sai karfe 12 zai
shiga. Ma'ana ƴan za ta ta magana
da ƴan za ta ta magana kuma wannan tana cusa musu wasu akidu ne. Amma a al'adarmu yadda muka taso idan ana gida daya wannan shine zai sa an tuna muku ma wani abu da muka taso muka sani wanda kwanan baya wani yana tambaya na baba haushe bane ya ce min ya ga Hausawa da yawa sai ya ji suna kiran sunan mahaifiyarsu. Amma shi sai ga wannan ai rashin tarbiya ne sai na ce a to ba ka sani ba. A yayin da mutum ya auro mace ya auro ta gidan to wannan ta gidan uwar gidan shi zaka ga ko ana ce mata iya ko ana ce mata yaya a yayin da wannan ta shigo tana ce mata yaya da sauransu. So duk ƴaƴan da wannan za ta haifa ita idan dan ta ba ya kira sunanta za ta ce a ba ni ne mamanka ba ga mamanka ce shi wannan
uwar gidan
ita ce yake ganin maman shi. So dan haka sai ya dinga kiran wannan maman nashi da sunanta shi bai ma san cewa maman shi bane. Akwai ƴaƴa da yawa waɗanda sai da suka girma tukunna suka san cewa wannan ba ita ce ta haife ni ba wadda nake kiran sunanta ma ita ce ta haife ni wadda nake ce mata mama ba ita ne ta haife ni ba duka haɗa mata a cikin gida ɗaya shike kawo wannan.
Ko ni ya faru da ni haka ni kaina maganar da wannan malam ya faɗa ta faru da ni dan da har yanzu ma akwai wanda suke ce min awwal ɗan sauri. Ban san ba sau din ba ita ce mahaifiyata ba sai bayan mata bar gidan na koma gidansu da zama.
Au ka bita?
Na bita eh.
Saboda
wallahi saboda
ni da shi wurin a hade su wani har daga cikin amfanin kawon ke.
To a wani dalili ne ma na gane ci ina ma she wannan Umar Abu ita ce uwata. Kuma kin gani kai tsaye ma rabu nake ce mata. Sai da muka girma ne muka ce mata amma wallahi dukkan mu sunan ta muke ji mata. Saboda sunan da wannan aboki zaman nan take gani.
Wato saboda hadewan da akai sai ya kawo misali akwai fahimtar da. So kun ga akwai amfanin hadawan kenan.
Ita ba ta ba. Gadai
maganar ta zo.
shine ka ishe ko
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Bari mu koma ga mata wanda su ne abin ya fi shafa ku daga waje kuke ganin me ke faruwa. Su suke shi cikin arkabun. Malama Khadija, wa'ansu abubuwa zaki iya tunawa a game da haɗin mace fiye da ɗaya a cikin gida, wato kishoyi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. So abin da yake kawo matsaloli idan aka haɗa mata gida ɗaya. A da ni ban sani ba gaskiya, saboda ni ina kwaɗayi in ga mu biyu a wurin mijina. To haka ni kuma ra'ayi na yake. Bayan mai gidana ya rasu na yi wani aure, sai nake ce mai ya haɗa ni gida ɗaya da kishiya ta, saboda yaran mu su haɗa kai. Ko inda na yi tafiya zan ban mata yara na, ita ma in ta yi tafiya za ta bar min nata yaran. Saboda za mu ringa lura da juna, za su saba kansu zai haɗu.
Abin da ya kamata
kenan. Abin da ya kamata kenan. Saboda ni taso wanda muka yi a gida mun tashi mun ga in wannan ta yi tafiya duka yara ba kamar san waye mamanka ba a gidan. Wa'innan suna ɗakin wannan duka a tare ake gabaki ɗaya. Sai bayan da aka haɗa abu na zo na ga akasin haka.
Wato lokaci aka samu matsala?
Matsala babba ma, saboda ni a yanzu nake ce mai ko da yayi aure ni ba zan sake zama da mata gida ɗaya ba, ya mata gidanta daban ya min na daban. Saboda a samu zaman lafiya.
To kamar da wa'insu irin ƙalubale da wa'insu irin ƙalubale mata suke fuskanta idan aka haɗa su wuri ɗaya?
Eh, ƙalubalen kin san shedan yana shiga zukatan mata da wuri, saboda za ta ringa ganin kamar cewa ana fifita ki fiye da ita. Kuma alhakin ba haka bane, ita da kanta ta sani komai tare za ku yi da ita, ayi komai, in ma zai fita za ku tara nan kofin ku taro shi ayi wasa da komai. Amma tana fita waje, kawaye ne za su zuga ta da ƴan uwanta, misali ke wa wuya ce zaki yadda ka zaka za mijinki ya aure, har ki zauna kina hira da amaryanki a gida, ai bai kamata haka ba. Ita kuma daga nan abinda aka gaya mata nan, sai ta dawo cikin gidan
ta aikata shi,
ta zo ta aikata shi a aikace a zahiri. To kin ga jahilci ya shigo cikin wannan abubuwan, sai dai Allah ya kawo mana sauki.
Malama Hawwa'u, a matsayin ki na mace, ko bai faru da ke ba ya faru da wa'insu da kike ji? Kullum ana cikin rigingimu ne na ma'aurata, mata biyu, mata uku ko hudu, zaki ga kowa dai akwai yanda ake yi a zauna, kusan kaman kullum cikin yaki ake, ko na kwakwalwa ko na baki. Ko wani lokaci har ana aika aiki da makami wurin ganin cewa wai an takurawa wacce ta shigo ko wacce take nan, dan dai ka a zauna lafiya. Wa'insu irin ƙalubale kike ganin akan fuskanta? Kuma kamar yadda malama Khadija take faɗa, abin yakan kawo akwai rauni ne na wurin mijin, shi yasa in dai har aka haɗa ake samun matsala. Maybe in dan da misali an samu jajirtaccen miji, za a iya zaman lafiya din?
Eh, to a gaskiya shi wannan matsalar kamar yadda malamai suka kawo cewa haɗawan yakan sa zumunci. Tabbas iyayenmu da kakanninmu da yake su sun zama mutane ne na daban, waɗanda zaki iske. Yanzu akwai ilimin, muna da ilimin sosai, mun fahimce shi, mun karance shi, mun menene, amma aikin ne babu, yaya ne babu, matsalolin a wurinmu suke. Su kuma zaki ga uwar gida amarya ta zo tana girmama uwar gidanta sau da kafa, ita ma uwar gida ta ɗauki wannan amarya kamar yatta. A ce amana, ke akwai iyayen da idan aka kawo musu amarya haɗa ta suke yi da ƴaƴansu a tura su makaranta, saboda ta ɗauke ta ƙarama ce kamar ƴaƴanta. To yanzu wani zamani ne Allah ya kawo mu da matan aka zama wani iri sai a hankali. Ko yanzu da a ce an yi da yaddarsu, kuma za su ɗauko koyi da tarbiyya irin ta iyayenmu magabata. Ai, haɗawan ya fi rashin haɗawan, domin tunda amincewarsu ce shari'a take so, sai ku amince don alkhairin abin. Domin ne kamar yadda wannan ta kawo misali cewa idan bata nan za ta bar ma ƴar uwarta ƴaƴanta, kin ga za su amfana. In kin yi tafiya baki da fargaba, kin bar su da ƴan uwansu, kuma za su taso su shaƙu su yi zumunci fiye da waɗanda suke rarrabe domin ko gida ɗaya aka zauna da makwabta aka yi zama wuri ɗaya ana shakuwa ai zumuncin da za ta gansu kamar uwa ɗaya uba ɗaya
to amma a haka halin
to amma mu yanzu wannan halin da wannan fitinar da muka jarabci kawunanmu da shi ran ba za mu ce Allah ne ya jarabce mu da shi ba
mu muka sake halaye
yawa ba wata abu da yake samu wannan an ce ma yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru yuhud bi ma bi anfusihim ko ba abin da yake canzawa ga al'umma ga mutane har sai sun canza da kawunansu to wannan canjawan da muka yi muka bar Allah muka ki junanmu muka ki kawunanmu to shine yasa hadawan ya zama wata fitina ya zama musiba sai kiga an hada ƴan uwa ne makon ya zama sanadin da za su samu dankon zumunci da fahimtar juna sai ya zama sanadin da zai ƙara lalata zumunci da wani fahimta a tsakanin su
an ce wani lokaci kuma ta dinyo na lokaci ɗaya daga ciki za ta ce ita sai ta sai an hada saboda ta ga shi mallam ya'un yana dan kilin zagaya yana kai
eh to aikin
da ka ji can gidan ita bai kawo mata ba
eh san malama mu mata Allah ya sani kowa ya san mu da kishi
malamai gabaki daya da muka duba maganar nan sai kiga kila akwai fa hannun namiji dumudun a rashin zaman lafiya idan an hada mata a gida daya dan da kike kai ga wata ta zuba ruwan zafi cutarwa da iri ba kwa ganin hannunku ne kuma za ganin cewa ba a zauna lafiya a gidajen ku ba wai kun ce idan har suka hada kansu din bayan kun kawo su gida wai ku ba kwa samun lele kun fa san ku hada kansu ku ta gwara dan ku kuke hada masifa saboda kowace ta ringa wato gasar tautata da nuna cewa ta fada
to alhamdulillah da farko dai kowanne mai gida shugaba ne a cikin gidan shi kuma babu shugaban da zai so yana tarbiyyantar da ko yana shugabantar mutanen da suke cikin tashin hankali amma idan baki manta ba sabanin yadda malama Hawwa'u Yakub ta faɗi cewa mata na wannan zamanin su ne suke da matsala a tintal azal haka suke sai dai idan baka auro wata ba ai tarihi bai manta ba ko kun manta ne da abin da ya faru tsakanin matan annabi Ibrahim alayhis salam wanda ɗaya ta sa saboda kishi ta umarce shi ya ɗauki ɗaya ya je kai ta kungurmin daji ya juya ya tafi basu ba mata bane ba zamanin da ai ba ma kakanni da kakanni ba annabawa da annabawa ma can baya aka yi halin su ne yana cikin zuciyarsu masu san kansu ne dukkan abin da ya zamanto an halatta ma namiji mace bata challenge kowanne bata adawa da kowanne sai cewa da akai an bashi daman yayi mace fiye da daya ita kuma ba a bata wannan daman ba kamar yadda dazu malam ke cewa yana daga cikin kishi mata so wannan ma kishi ne dan haka babu wani abin da zaka yi da zai zamanto ya daidaita a gaban su sai dai kamar yadda na faɗi hada mata yana da fa'ida yana da rashin fa'ida kamar yadda tun fil azal mata biyan ma suna da fa'ida koko akasin haka amma ba akasin zaka duba ba wanda yafi rinjaye a gaban ka shine zaka duba domin mata ɗayan ma ya aka kare wani zaka ganshi mata ɗaya gare shi yana tafi akan cice yana surutu saboda tsiyarta wani kuma zaka ganshi huɗu gare shi lafiya lau dan haka shawara ta ga mata shine in ma suna haɗe in ma ba sa haɗe su san dai wani abu ɗaya shi fa namiji talauci baya hana shi ƙara aure kirkin mace bai hana shi ƙara aure zai ce ma kai tunda ma na ji daɗin aure ma barin ƙara rashin kirkin mace bai hana shi ƙara aure sai ce mata ma ta bakin malam bari ki gaskiya sai kawo mata tsiyar idan ko ta alheri ne sai ce daɗaɗa wannan to da nufin fa zai kawo mata alheri ne da ya ƙara jin daɗi don haka cewa maza su ne suke asassara wani abin nan dama shi abin nan kowa shi laifi tudu ne sai ka hauna ka don ka hango na wani da zarar an samu matsala za a koma a ce kuma ai namijin ne bayan kuma shi ne fa ake hanawa zaman lafiya
kuma al'awal ba ka ganin kamar rabawan zai fi alheri fiye da hadawan
a gaskiya bisa billah a wannan halin da muke ciki rabawar zai fi zama alheri fiye da hadawar amma fa kada masu sha'awar ƙara aure su ɗauka ina musu hasada ni shawara nake badawa
don samun zaman lafiya
saboda gaskiya akwai matsaloli da dama a bangaren mata amma na ba wa ƴan uwana maza ne saboda makamin a hannun su wallahi rashin adalci shi ya jawo mata suka zame irin kujerar da masu
ba laifi bane ka kara aure daga ɗaya zuwa biyu har kudi kamar yadda shi aka ce maka, amma fa in har ka kuskure igiyar aure ta tsinki a hannunka to ko ka mu rukunci ya tsufa shi daga bayanka
kaman ya
domin abin da yasa akwai lokacin da gidan zai fakar hanka, akwai lokacin da gidan zai fakar hanka, a lokacin da kake ganin in ta kuskure ta ma magana za ta iya gaggaya mata wa ƙarfin ka suke ta sai ta dunkule abin sai ta haɗa ka gaba da abin da ka haifa.
Kawai lokacin kayi taushi,
lokacin kuma kayi taushi yayin sun taso sun mai da kai abokin gaban su, in ma basu gudu sun bar ka a gidan ba to karshen ta sai kaya kamar ba yanka bane,
wato kawai ba za ka more su ba
saboda
hadin da
aka yi, wannan kuma ya shafi halinka ne na baya.
Gadai maganar ta zo
karshen namu bari mu lika filin kalamar mu inda Binta ta sake dawowa da bako da ta gayyato mana ayyau wato Hajiya Halima Muhammad Mahmud.
Mi sauraro assalamu alaikum, barkanmu da rana. Yau za mu yi pineapple exotic wato abin sha mai dan sanyi saboda wannan rana. Pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba, tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna, tana bukatar kwakwa wanda ta bambare mata baya kaga cikin kwakwa kenan fara, tana bukatar citta shi ma guda dan biyu haka kai ya wuce da yayi yawa ta dan kankare ta yanyanka shi, tana bukatar kankara. So idan uwar gida ta samu wannan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta za ta nike su, to uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin yankakkiyar abarbar ta, sai ta saka citta sai ta saka mishi kwakwan nan da ta fasa ta kankara bayan shi wato ainihin farin naman kwakwan farin cikin shi za ta yi amfani da shi. Dan uwar gida ta markade shi ya laushi sai ta juye shi a cikin mataci, idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa shi ma kumfan ta dan cire shi ta dan sa chocolate ta dan rade shi, sai ta dauki ruwan da ta tace din sai ta zuba a cikin kwalbar ta ko cikin kofin ta da za ta saka a cikin firiji. A lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi sai ta fito da shi ta fasa kankarar ta a cikin kofi, idan kuma tana da ice cream maker ne shi ma dai ta fito da kankarar ta zuba a cikin kofi, sai uwar gida ta ɗebi ruwan lemon da ta marka din nan sai ta zuba a cikin kofi, sai ta kawo dan abarban da ta yanka ta dan rage shi ma sai ta dan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi. Wannan shine abarban exotic.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da Tatiana gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.
Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.